gwamnatin jihar Adamawa ne ta ce kafa dokar hana fita na awanni 24 ya zama dole domin dakile harin sarika nokin da ake kaiwa a wasu yankunan karamar hukumar Lamurde. Tumma dai a ranar Alhamis ne aka soma wannan tashin hankali da ya lakume rayuka fiye da 30, ba ma ga waɗanda aka raunata, wanda yanzu haka ke jinya a asibitin ƙwararru da ke Yola da ma wasu asibitocin jihar. Mr. Solomon Kumanga, da ke zama daraktan yaɗa labarin gwamnan jihar Adamawa, ya koyi ƙarin haske game da wannan dokar hana fitan da aka kafa.
Gwamnati ta lura cewa in ba a kafa wannan dokar hana fita haramta fita ba, za a ci gaba ne ana kora mako ko kuma waɗannan su yi har abin ya zo ya wuce misali. Ganin haka shine shi mai girma gwamna ka san ya riga ya je wurin da kansa don ya samu ya je kwantar da wannan rikici da ake yi. Sa'annan ya umurci yan sanda da sauran jami'an tsaro su tabbatar cewa an hana fita, kuma ba za a bari mutane waɗannan da suke rikicin su ci gaba suna kai hare-hare akan juna ba. Shine makasudin wannan doka da aka kafa saboda a samu kuma zaman lafiya ya sake dawowa a wannan yanki.
Gwamnati tana tunanin za ta kafa kwamitin bincike ne ko kuma wani mataki ta dauka kan waɗanda ke da hannu idan aka same su da wannan tada hankali?
Har ila yau dai ka san abin yana tunda shike ba a san ainihin makasudin abin da ya tada wannan rikici ba, don ana ce a ce wannan a ce wancan. Yanzu gwamnati ta umurce rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa da su je su gudanar da bincike, cikakken bincike, a kawo musu rahoton abin da ya wakana. Bayan haka ne za mu tabbatar ko gwamnati tana da niyyar kafa wata kwamiti mai karfi wanda za ta bincike don a samu daurewar zaman lafiya a tsakanin waɗannan mutane guda biyu.
A kamar wani tallafi ita gwamnati za ta bawa waɗanda yanzu haka suka shiga halin tagayyara a garin da ma wasu ɗauka da aka hari da kuma waɗanda suke asibiti yanzu, akwai taimakon da gwamnati take badawa?
Kwarai tuni ka riga ka san cewa shi gwamna ran da ya je akwai wasu mutanen da suka fita daga gidajensu sakamakon cewa an kokona suka bar gidajensu, kuma shi mai girma gwamna ya ɗauke su a cikin motocinsa ya kawo su zuwa lafiya. A nan kuma a wata firamare aka ajiye su, aka tabbatar kuma za a lura da su. Sa'annan kuma shi sakataren gwamnati na jiha Malam Bashir Ahmad ya yi ziyara asibitin ƙwararru na Yola, inda majinyata suke waɗanda suka taso daga wannan yanki, kuma an ba da umarni za a ba su tallafi da kuma za a lura da su ta wajen magani da abinci har lokacin da za su warke su koma zuwa yankunansu.
Yamma dai zuwa yanzu tuni rundunar 'yan sandan jiha ta tabbatar da tsafke mutum 30 game da rikicin na garin Tinno. DSP Suleiman Yahangroje, kakakin rundunar 'yan sandan jihar, ya bayyana halin da ake ciki da ma waɗanda aka kama.
Ibrahim Abdulaziz, sakamakon kafa wannan doka na hana fita wanda gwamnatin jihar Adamawa ta yi ne domin ta taimaki jami'an tsaro a yayin da suke gudanar da bincike a wannan yanki. Na biyu kuma an yi shi ne domin dakile wannan hargitsin da ya tashi daga yaduwa zuwa wasu sassa daban-daban. Yanzu dai na tabbatar ma al'umma cewa rundunar mu sun yi dace, sun kama mutum 30 wanda suke hannun jami'an tsaro yanzu ana nan kuma ana gudanar da bincike. Har ila yau sakamakon bincike da ake yi an samu bindiga da kuma wasu kayan yaki a hannunsu, irin kamar su adduna da wukage, wanda yanzu haka abubuwan din dai suna taimaka ma jami'an tsaro yayin da suke gudanar da bincike. Sannan kuma idan an kammala bincike ba za mu yi kasa a gwiwa ba, za mu gurfanar da su gaban kotu domin a yi musu hukuncin da doka ya tanadar.
DSP Suleiman Yahangroje kenan kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa. Kuma koma da menene fata shine Allah ka kaushin wannan tashin hankulan da ke faruwa a wannan yanki. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.